Nakasa.
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 Bakasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. Kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata, kudirin dokar da wani dan majalisar dokokin Ghana ya gabatar a gaban majalisar dokokin kasa don ganin an bullo da dokar da za ta tilasta baiwa na kasassu damar samun kashi 5 daga cikin 100 na guraban ayyukan yi na gwamnati da masu zaman kansu. Ya dauki hankulan jama'a musamman waɗanda abin ya shafa. A cigaban tantaunawar musamman da wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako ya shirya da masu ruwa da tsaki, a yau zamu matashiya daga inda lauya Abdulrahman ke bayani kan yunkurin na dan majalisar da kuma irin alfanun da ke tattare da hakan wajen samar da ingancin rayuwa ga masu bukata ta musamman.
To wanga shi specific bill ne ke deal with aiki baiwa masu fama da nakasa aiki, amma shi wancan bill Persons with Disability Act ba wani ba tilasta ma wani ya wani ba tilasta ma ma'aikata ko kungiyoyi ko abin ga ta bangaren gwamnati ne ko masu zaman kansu ne su dauki ko su baiwa masu fama da nakasa aiki ba. Amma wanga bill na su yazo ya tilasta ma gwamnati ko kuwa masu zaman kansu ma'aikata masu zaman kansu ta bangaren gwamnati suna toka ma'aikata su yi la'akari ce cewa akwai masu fama da nakasa. So shi wanga bill, shi specific bill ne for that, bambancin da ke tsakanin wanga bill da wancan law da muke da shi da muke kiran shi Persons with Disability Act kenan. Na'am.
An mika wannan kudirin ga majalisar kasa tun watan Satumbar bara, kuma yanzu muna cikin watan Afrilu. Shin baka ganin ya jima cewa majalisa ta tattauna akai har ya samu wucewa ba?
Ai lalle ba abin mamaki bane ga wanga bilin da aka samu dan jinkiri da zauna a tattauna passing into law. Ai wata bakwai ai bai nisa ba, domin muka yi lakari da cewa wanga kuduri ko bili bai fito a bangaren masu gudanarwa ba, that is to say the executive. Wanga private members bill ne ya fito ne a bangaren dan majalisa, shi ke so ya push wanga binga bill to parliament a maida shi doka. So muka yi lakari da wannan wata bakwai bai nisa ba, because gwamnati ya so ko masu gudanarwa executive sun so su prioritize abin kan su bills sun da su ke da shi government binga executive bills, wato udurai ko bills da suke fito ga bangaren executive. Gwamnati ya so ya concern kanshi da with those bills, ko sannan pay attention to other private members bill as it were. So wata bakwai bai nisa sosai ba. Amin na da imani cewa bills na ko wasu bills man da suka fi wata bakwai da har wayo ba zauna an tattauna su an mai da su doka ba. Amma kuma ya yi kyau da an speed up processes with a view of passing it into law. Da ya yi kyau sosai da yake wanga yana abu ne da zai zo ya taimaka ma masu fama da nakasa a cikin kasan ga.
Ta yaya kake ganin za a taimaka ya sa majalisa ta gaggauta wucewar wannan kuduri?
Lai kuwa ana bukatar yawan tattaunawa a cikin jaridu da kafofin yada labarai daban-daban da kungiyoyin masu fama da nakasa da yan farahulla civil society organization. Ana bukatar su yawaita ko su karfafa tattaunawa a kan wanga bill saboda a mai da shi topical issue. Yin haka na ga zai tura majalisar Ghana su zauna na su deliberate kan wanga bill, su yi kokari su bari wanga bill ya samu wucewa a majalisar Ghana ya zama doka. Domin mun samu bilin da ya zama doka zai taimaka ma rayuwar masu fama da nakasa cikin wanga kasar mu na Ghana.
To daga Accra bari mu nufi jihar Kaduna a arewacin Najeriya, inda Nurwan Ibrahim mai dinkin tela da takwarorinsa na kasassu ke faɗi tashin neman na kai ta hanyar sana'a. Tarihin wannan ɗan taliki na cike da kyawawan abubuwan da ka iya zama darasi ga masu bukata ta musamman, a ɗauka daga lokacin zuwa makaranta ta boko da ta Islamiyya da yadda yake gudanar da harkokinsa a yau a matsayinsa na tela mai zaman kansa. Ya kuma yi wa wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra bayani kan irin nasarorin da ya samu.
Alhamdulillah, gaskiya na gaske kam a rayuwa na
game da wannan sana'a. Duk inda mai sana'a yake, duk inda mai sana'a yake, ba za ka taba comparing din shi da wanda bai da sana'a ba, da wanda ya mai da bara sana'a ba. Maganan gaskiya, sana'an nan ta sa na shiga inda ban taba tunani ba. Sana'an nan ta sa na yi mu'amala da mutumin da maybe in ba dan sana'an ba ya yi min nisa, nisa ba kusa ba. Sana'an nan ta sa na shiga inda ban ma taba tunani ba. Gaskiya, kuma babban nasara a rayuwa shine yau a ce kana rike da kanka, ba za ka je ka ce wani ya baka ba. A haka yanda kake nan, alhamdulillah, duk da rayuwa muke cikin rufin asiri, amma a haka cikin dan abin da muke samu wanda bai taka karaya karya ba, a haka wasu har suke sha'awar rayuwar mu, har kuma su zo su yi mana complain, kuma alhamdulillah in taimaka musu iya yanda zan iya. Kuma wani babban abin alfahari da jin daɗi shine yau a rayuwa in har ka samu dama, in har ka samu dama, to ya kamata ka dama. Me dalilin da yasa na faɗa ka? Ni a tsari na bana fatan Allah ya bani damar da bazan taimaki wani ba. Yau sana'an nan inda ba a koya min ba, a taimake ni an koya min ba, bayan da zan in kawo matakin da nake yanzu. Idan kuma da ba a tausaya min ba, ni ma da bazan kawo matakin da nake yanzu ba. Shi yasa babban burina a rayuwa bai wuce ni ma in ganna taimaka ma mutane da masu kafan da waɗanda suke da bukata na musamman.
To a ƙarshe, kana da wani sako kake so ka aike wa kila irin waɗanda suke da irin wannan lalurori, wanda za ka ga cewa ba sa wani katabar na koyon wani abu sai dai kawai su jira a musu, ko kuma dai ita gwamnati, ko dai wannan irin sako a ƙarshe kake so?
So alhamdulillah, sakon da nake da shi zai tafi guri uku ne. Na ɗaya, ƴan uwana masu bukata na musamman. Na biyu, gwamnatin ita kanta. Sannan na uku, sauran jama'an da muke tare da su a cikin gari. Saƙon da nake da shi ga ƴan uwana mabukata na musamman shine, kar su kuskura su yarda da rayuwar bara. Rayuwar bara rayuwar kaskanci ne.
Masu sauraro, nan za mu jabirki a yau, sai a makon gobe za a ji ci gaban tattaunawa. Yanzu a madadin bakin shirin na ƙasa da wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara a Kaduna, da Idris Abdullah Bako a Accra, da producer Julie Lesus Gresham, ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.